Jendela Bashka Pernipa.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka a kasar Afrika ta Kudu da wasu daga cikin makarabansa don tattaunawa kan batun nan na ba'a ga muciji tsakanin wannan kasa da kasar Afrika ta Kudu. Ta faru ta kare wai an yi wa mai dami ɗaya sata. Yau dai kotun da ke sauraron kararrakin zaben gwamnan Kano ta yi watsi da wannan kara. Muna tafa da batutuwan 'yan siyasa bisa ra'ayoyinsu na kashin kai. Duka ta cikin wannan shiri hangen dala. Masu sauraro assalamu alaikum, Ahmad Rabiu Ja'in nake farin cikin kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin siyasa hangen dala, shirin da kan yi duba kan al'amuran da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan, baya ga baiwa 'yan siyasa damar fadin albarkatun bakunansu la'akari da sashin nan na 39 na kundin tsarin mulkin kasa, biyo bayan dambarwar da ke afkuwa tsakanin wannan kasa da kuma Afirka ta Kudu. A yau dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka a kasar Afirka ta Kudu tare da wasu mukarraban gwamnati a matsayin yan rakiya. Shugaban da zai tattauna dangane da batun sasantawa na dangantakar da ta yi tsami tsakanin wannan kasa da kuma kasar Afirka ta Kudu. Idan za a iya tunawa dai, dangantakar ta yi tsami ne tsakanin kasashen biyu bayan da aka yi zargin 'yan kasar Afirka ta Kudu na cisgunawa 'yan Najeriya mazauna wannan kasa. Taron da zai dauki kimanin kwanaki biyu ya samu rakiyar wasu daga cikin gwamnonin wannan kasa, ciki kuwa har da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda rahotanni suka bayyana cewa shugaba Buhari ya taya gwamnan na Kano murnar korar shari'ar da suke yi tsakanin su da jam'iyyar PDP a wannan kasa. To wannan kenan. Da aka kuma ku zo mu garzaya kotun da ke sauraron kararrakin zaben gwamnan Kano karkashin jagorancin mai shari'a Halima Shamaki, inda a yau kotun ta yi watsi da karar da jam'iyyar PDP ta shigar tana kalubalantar nasarar Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan Kano, musamman a zaben cike gurbi wato inconclusive. Idan za a iya tunawa dai, tun a wancan lokaci bayan gudanar da zaben nan na cike gurbi, jam'iyyar PDP ta garzaya gaban kotun sauraron kararrakin zaben. Bayan fara gudanar da shari'an ne kuma jam'iyyar PDP ta yi kokarin gabatar da wasu hujjoji da jam'iyyar ta kira zafafa takwas, wanda a wannan lokaci jam'iyyar APC da kuma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka kalubalanci gabatar da waɗannan hujjoji takwas a gabanta. Hakan ne ya sanya jam'iyyar ta PDP garzayawa gaban kotun ɗaukaka ƙara ta Kaduna domin a bata dama da ta gabatar da waɗancan hujjoji a gaban kotun sauraron kararrakin zaben. Ita kuma jam'iyyar APC da kuma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka garzaya gaban kotun koli suna mai bukatar a hana jam'iyyar PDP gabatar da waɗancan hujjoji. Inda kuma ranar Juma'ar da ta gabata ne kotun ta yi watsi da wancan roko na jam'iyyar APC. Bayan dogayen muhawara tsakanin dukkanin jam'iyyun biyu wato jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC tare da gabatar da hujjoji daga kowane bangare, kotun ta sanya laraban nan biyu ga watan Oktoba don yanke hukunci. Inda kuma a yau kotun ta zauna tare da karanto dukkanin hujjojin kowane bangare ta kuma yanke hukuncin korar wannan kara. Bayan fitowa daga kotun, wakilinmu na kotu Yusuf Nadaba Ismail ya zanta da lauyan jam'iyyar PDP barista Bashir Yusuf Tudun Wazirci, wanda ya karin haske.
Wannan ba shine karo na farko da kotun ta yi hukunci wanda muka kai Court of Appeal Kaduna da Supreme Court suka tabbatar da matsayin da muke a kai ba suka jingine na ta matsayin.
Zaka iya bada misali da guda daya?
Shine kwanan nan ran Juma'an nan da ta wuce, kotun koli wato ta Abuja kenan ta tabbatar da cewa bayanan da muka gabatar na cewa lalle ya kamata a saurari shaidunmu shine akan ka'ida ba na wanda ita tribunal din ta dauka ba. Saboda haka babu wani abun mamaki da dan sun yi hukuncin da ta yi yanzu, kuma Allah ya da muna tabbatarwa da al'ummar jihar Kano za mu yi duk mai yiwuwa domin mu tabbatar dan takararmu da ya ci zabe ya samu nasara in Allah ya yarda.
Barista Bashir Yusuf Tudun Wuzurci, lauyan jam'iyyar PDP a shari'ar zaben gwamna, shi ma dai lauyan jam'iyyar APC barista Ibrahim Mukhtar yayi nasa karin hasken dangane da wannan shari'a.
Kotu yau ta yi hukunci akan cewa su masu kara wato PDP da dan takararta ba su shigar da kara akan kaida yadda ake shigar da kara ba, wanda akan doka kora ake yi. Na biyu, kotu ta yi hukunci cewa shaida da haki na gabatar da hujjoji na shari'a yana kan wanda yake da awacewa zabe bai yi daidai ba, wato wanda ya shigar da kara a wannan shari'a na nufin PDP da dan takararta. Kotu ta ce PDP da dan takararta sun kasa tabbatar da cewa abin da suke da awacin zabe ba daidai aka yi shi ba, sun kasa tabbatarwa da shaida da hujja mai ƙarfi. Kotu ta ƙara cewa hatta takardu na zabe da suka gabatar a ka'ida akan doka original ake gabatarwa, amma suka kawo copy wanda ba original ba, wanda kotu ba ta yarda da su. Saboda haka kotu ta yi watsi da duk wa'annan. Kotu ta ƙara furucin cewa shaida da ya zo wato na 30 mai suna Umar Tanko ya kasa ya amsa a gabanta ya amince cewa shi da kansa a matsayin sa na wakilin jam'iyyar PDP na karamar hukumar Nasarawa a wannan zabe da aka yi, shi ya fizge sakamakon zabe daga hannun wakili na INEC, ya gudu da shi ya buya, yace kuma yana tare da biro wajen minti 30, ya rike result kuma zuwa wajen kwamishinan yan sanda ya ajiye shi.
Barista Ibrahim Mukhtar, lauyan da ke kare jam'iyyar APC, wanda kuma akan haka ya sanya 'yan siyasa musamman 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki magantuwa, farawa da kalaman Rabi Eme Yakasai dan kungiyar nan ta APC Media Forum, wanda ya ce wannan hukunci fa a gurin su tamkar yau sallah.
Yau Allah cikin ikonsa, Allah ya rufa mai girma gwamna asiri, kuma al'ummar jihar Kano sun rufa mai girma gwamna asiri, domin jam'iyyar APC ita aka tabbatar wa da cin zabe a jihar Kano, waccan jam'iyyar ta PDP ita kuma ta fada idan kotun duniya za su ji ta tabbata cewa al'ummar jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka zaba, kuma shi za a tabbatar. Saboda haka muna kira gare su su daina magana wai suna da daraja. Daraja ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje ce su jaddara suke da ita. Saboda haka a jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi aka zaba domin ya aikace aikace na rayuwar kasa, ya taimaki bangaren ilimi, ya taimaki bangaren lafiya, kuma ya taimaki al'ummar jihar Kano, ya samar da aikace aikace, ya yi empowerment. Saboda haka al'ummar jihar Kano suna murna da wannan sakamako na kotu, kuma suna ta celebration a jihar Kano, domin zaman gida ya tabbata a gurin Abba, kuma zaman mulki ya tabbata ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
Eh, me ya kasa idan suka dauka kara kuma fa?
Yo, ai ko sun dauka kara, na tabbatar muke da cewa abin da ya faru a nan, domin ita kanta alƙaliyar ta ce yar jihar Kano ce ita, in ta cire Gombe ta fita kama da jihar Kano, saboda jihar Kano anan tai secondary. Saboda haka muna gaya miki ita ma mai kishin al'ummar jihar Kano ce, kuma al'ummar jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka zaba. Saboda haka ina gaya miki ko kotun duniya suka ji za a sake tabbatar wa da yan jihar Kano abinda suka zaba.
Rabi Eme ya kasai ma'ajin kungiyar APC Media Forum, da yake muna cikin wannan kungiya, bari mu yabayi kalaman shugabanta wato Habibu Indabawa mai yango-yango, shi ma dai ya leko wannan fili yana mai jaddada goyen bayansa ga wannan hukunci.
Allah muna godiya a gare ka, kuma ina kira ga dukkanin al'ummar jihar Kano ku ci gaba da munna da nuna goyon bayanku da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadumul Islam. Yanda kuka fito 2019 kuka tabbatar kun kada masa ƙuri'a domin irin aikace-aikacen da ya a baya, to ina yi muku albishir. Aikin da za a yi yanzu mai taba al'umma kai tsaye su yafi na baya, domin wannan nasara mun tabbatar addu'ar ku ce da biyayya ku kuke masa daga musuwa da kuka yi da irin tukin da yake muku.
Amma yango-yango duk da irin ayyukan da ka faɗi, mai girma gwamna yana yi, ƴan wayancan jam'iyyar fasinci ya gaza duba da ya ce ilimi kyauta, amma har yanzu ba a fara gudanar da shi.
To bari in gaya miki wani abu, ina mai tabbatar miki dukkan mutumin da yake son jihar Kano da zaman lafiyar jihar Kano ya yadda makamansa, ya yadda Allah ya tabbatar da nasarar Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wannan kotu. Don haka mutumin da yake karkara salamu alaikum lungu kalkal yake aikin sa ba nuna bambanci tsakanin birni da karkara, kuma sannan ya fito da free education da ci da dalibai da basu uniform da basu littafai, kuma yace dole, kuma ya hada da tsangayu. To ina gaya miki duk Afirka ba a taba gwamna wanda yake aikin Kadumul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba, kuma ba komai ne ya hadu ba illa biyayyarsa da mutuntakarsa na mutunta dattawa da sarakuna da malamai.
Wai shine yan jam'iyyar can suke cewa ku ba shi shawara ya zo ya daura wani alƙawari da yi wa talakan jihar Kano.
To gashi nan ana yi a ƙasa, duk yaran da ya koma makaranta yara suna munna sun koma karatu. Alhaji Babar, in gaya maki mutumin da ya hada irin mutanen da suke wannan ministry, irin commissioner, irin permanent secretary na ministry for local government Alhaji Abba Kailani, da shi da commissioner ya da labarai kuma Muhammad Garba, da irin su chief of staff Alhaji Alharuna Makoda, da kuma irin su Alhaji Murtala Sulan Garo, irin su jimi girma deputy governor Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, wa'annan mutanen zakakure wanda suka kasa suka bare. Allah ya kawo wannan gwamnati, muna godiya a gare ku.
Habibu Indabawa mai yango-yango, shugaban kungiyar APC Media Forum. Kafin mu ƙara waiwayar wannan batu, bari mu kalli kalaman Aminu Justice Francis ɗan jam'iyyar PDP Gwankwasiya wanda ya shigo yana mai kira ga shugabanni musamman ƴan majalisa da su yi duk mai yiwuwa wajen jawo ayyukan ci gaba ga yankunan su.
Na ji hankalin ƴan majalisun mu na jihar Kano gaba ɗayan su akan dan Allah dan Annabi su kula da haƙƙin al'umma, su kula da ƴan uwan su da suke mu'amala da su, domin yanzu muna zargi a bisa zargi ofishin mai ba gwamna shawara akan harkar siyasa wato Honorable TM Bashir, Allah ya bashi lafiya, an dawo da shi gidan glass a bisa zargi an ce ana yin wani abu na rashin ka'ida. Ofishin mai ba gwamna shawara akan harkar masu bukata ta musamman an ce ana zargin wani namba uku akan akwai wani abu da shi, dan haka ma ta ƴan majalisu ku bincike abun nan. An gangaro kasa in kira ga ƴan majalisun nan dai still dan Allah ku dubi Allah ku dubi tsabin da aka yi mun, ku je ku ci gaba da ayyuka na alkhairi a local government din ku.
Wai dukkanin ayyukan da suke jawowa a kananan hukumomin nasu
alhamdulillah an zo wurin yanzu ka dauko karamar hukumar da aka haifi iyaye na karamar hukumar Ajingi, wallahi babu wani abu na ci gaba sama da shekara 5 karamar hukumar Ajingi babu wutar lantarki, wayar ma da ake jona wutar lantarki ta zama igiyar shanya, babu ruwan sha, kai ba wani kamfani kwa daya da zaka daga ko na kamfanin yin leda ko buta a karamar hukumar Ajingi.
Ina manyan wannan
muna da speaker, muna da uba dan baye, muna da dan gidan dan uba dan baye wanda shine MD na Rural Electricity Board, amma ina tabbatar maka da babu wani abu na kai hatta kamfanin pure water kwaya biyu ne wanda kamfanin pure water nan wanda suka gina shi ba su da nasaba saboda siyasa, ba su da nasaba da gwamnati. Daya dan gidan limamin Ajingi ne yayi shi, Alai Kabiru, daya kuma wani Alhaji Ahmadu ne yayi shi wanda yanzu yana nan a fage yana sana'arsa. Da wannan nake kiran dan gwagwarmaya dan jam'iyyar PDP dan Kwankwasiya na halali Ahmadu Randa, dan Allah ka zo ka sai mana fili, mu nemi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya zo koda ATM ne a zo a gina mana, domin ko kudi zaka dauka kunera 2000 wallahi daga Ajingi sai ka zo gudul zaka dauko
din, amma ko ATM ne yake damun ku ko kuma ayyukan rayi kasa?
ATM ci gaba ne. To ina gaya maka ko kamfanin yin buta babu, babu ruwan sha, babu wutar lantarki, babu makaranta, babu boko, ba islamiya, babu wani abu na ci gaba da zaka duba. Kullun yayan Ajingi sai sun makara zuwa makaranta domin neman ruwan da zasu yi wanka. Ga su da speaker wanda yayi speaker sau biyu, yayi dan majalisa sau hudu, amma ko aljihunsa da shi da su uba dan bai zasu zo su.
Aminu Justice dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya daga yankin karamar hukumar Ajingi. Bari mu kara waiwayar wancan batu na kotu, inda kuma matashi dan na Audi gidan shanu dan jam'iyyar APC ya shigo yana mai fadin dama sun san hakan za ta kasance, domin kuwa a cewar sa jam'iyyar PDP ba ta da wata hujja.
Pompom fanta fari ta kare anyo mai dami dai sata, dama mutanen nan mun jima muna ga ya musu wannan shari'ar da za a yi, mun jima muna ga ya musu munana nasara, saboda yayan ɗan Kwankwasiya ya ga ya musu baban su yazo ya kara jaddada musu Honorable Musa Iliyasu Sale dan Zaria shine yayan dukkan wan ɗan Kwankwasiya a jihar Kano Musa Sale dan Zaria. Dama mutanen nan jagororin nan iyayen gidan nan namu sun riga sun ga ɗan Kwankwasiya Kwankwasa an gama da shi an kare da babun sa.
Baka jin cewa yanzu kotun farko aka shiga kuma akwai damar zuwa a field court?
Kotun farko da kotun sama da kotun koli insha Allah in an je abin da zai faru, wannan abin da ya faru a wannan kotun ta jihar Kano to shi zai faru har a kotun koli insha Allah, mu ne da nasara kamar yadda muka tsabi.
Su gabatar da hujjoji kenan su ragargaje
wannan ba magana, to gabatar duk wata hujja da zasu gabatar jayin ai a wannan kotun su riga sun gabatar da ita, shi kansa madugun ai ya san menene kotu. Kwankwasa a siyasance, Kwankwasa an gama da shi a jihar Kano, kuma a haka ina kira akwai wani aboki na gaya mai Audu Makel, na gaya mai yabu wannan dariƙar Kwankwasiyar a hankali kar ya sa abin cikin zuciyarsa yadda ya kamata. Yanzu ana faddar wannan sakamakon kotun ya yanke jiki ya fadi sai da jinin sa ya kai wajen 360, dan ma muna kusa da gurin ne muka kawo taimakon gaggawa jinin sa ya dawo yadda ya kamata.
Baka jin cewa wai ƴan Kwankwasiyar gani suka yi kuna yin wasu abubuwa da ba daidai ba suka zo za su gyara, me yasa ba za ku ba su dama bane?
Wai ai Alhaji, a harkar siyasa duk mutum wanda ya cancanta, wanda yawa mutane abubuwa na ci gaba shi ya kamata ya zo ya baka shawara, amma mutanen
nan Kwankwasan ma yayi abubuwa na ci gaba sosai, ƴan Kwankwasiya musamman Kwankwasiya Foundation.
Babu wani abu da Kwankwasa yake yi Alhaji, ka fahimci abin da idan basira jaya wannan abubuwan, babu wani abu da Kwankwasa yana ci gaba, kai ka faɗa Abdullahi Umar Gandu da abubuwa na ci gaba.
Mai hujjarka?
Hujjata a nan gurin kana ganin kwanan nan wata kungiya ta duniya ta zo ta karrama shi akan duk gwamnonin Najeriya, babu wani wanda yake aiki raye birane da ƙasa sama da
matashin dan siyasa dan na Audu gidan shanu kenan dan jam'iyyar APC Gandujiya. To sai dai a kallo irin na su Shamsu Kura dan jam'iyyar PDP, na ganin kamata yayi ƴaƴan jam'iyyar su ta PDP da su dage da addu'a kada gwiwar su tayi sanyi.
Kullun kana musulmi dole ka karbi kaddara mai kyau da mara kyau. Na farko mu kira ga al'umma addu'o'i dai da ake ka a fasa. Abu na biyu kuma mu kira ga shugabannin Najeriya. Abubuwan nan da suka faru a zabubbukan nan to mu ba yanzu ne abun kallon mu ba, gaba ne abun kallon mu. Mutuka lokacin da ake ganin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a din Najeriya babu mutum mai bin doka da oda irin sa. A lokacin ne Najeriya da demokradiyyar Najeriya suka shiga wadin da sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda abin da aka yi a jihar Kano kaga ta nuna cewa da su irin su Bindo, irin su Abdul Fatah Ahmad na Kwara da CMA na Bauchi, to kaga su ma da gangan suka bari aka kwace mulki a hannunsu. Kaga wannan tana nuna cewa duk mutumin da yake da mulki a hannunsa ko yake da yawa da karfi, to tana nuna cewa ko dai ya kwata ko idi inda zai yi zama, wannan kuma bagana tana gaba.
Misali kana nufin akwai na ba kudindine ne?
A to ai abin da yake hakudindine ba yanda za a yi a ce a tsari na demokradiya mu gode bin doka, a ce kuma a kasa gamsarwa da al'ummar Kano abin da suka zaba. Kowa ya san al'ummar Kano ba su zaba Ganduje ba, injiniya Abba Kabir Yusuf suka zaba. To ba ta yanda za a yi a ce an tabbatar wa da Ganduje wannan nasara, shugabanni su bari. Na farko dai ina jiyewa Najeriya abu guda biyu, ita kanta demokradiyar an mata rauni.
Ala magana ita demokradiya, idan ka rasa yanzu ne gaba ma akwai lokaci.
Ai kullun abin da muke fada gaba ta fi baya yawa. Ba ma so a gaba a dauko tarihin abin da aka yi a baya a ce Allah wadai. So muke kullun an budo tarihi ya zama irin na Susa Ahmadu Abubakar Tabawali irin Saddauna, a ce Allah ya ji kansa ayi musu addu'a. Kullun abin da muke fada kamar yanda aka je aka yi abin da aka yi a garin nan, kowa ya gani mutum aka turo kololuwar jami'in tsaro daga Abuja izo Kano. Zatanmu zai wa mutanen Kano adalci, amma kowa ya ga cewa yanda jami'in tsaro yake wa dan banga Gandujiya escort, to kaga ya ilahi idan aka bar wannan tsarin ya tafi, mu ƴan gosiya da muke da majority, muke da karfi, muke da karfin siyasa, muke da yawan jama'a, ƴan gari tsatsan Kano, ai mana haka da walakin.
Shamsu Kura wakilin talaka dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya, wanda kuma da haka ne zamu gangara zuwa ga kalaman injiniya Ahmad Rufa'ida Gumawa na jam'iyyar APC, wanda ya shigo wannan fili yana mai godiya ga Allah musamman yadda wannan hukunci na kotu ya kasance.
Muna cike da godiya ga Allah da kuma godiya ga dimbin magoya baya da wannan babbar jama'iyyar tamu ta APC, tun daga kan masoya shugaba Muhammadu Buhari har zuwa masoya zababben gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje tare da mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Muna godewa Allah, muna nuna farin cikin mu da wannan wato hukunci da wannan kotu ta yi bisa ga wannan kararraki na babu gaira babu dalili da aka dinga shigar da su.
Injiniya karfa kumanta akwai zuwa appeal court?
A'a, kasan wato kullun na fada ita Kwankwasiya da kake ganin ta, kasan abin da ake kira Kwankwasiya na dama. Wayannan ƴan yaran da suke taratsi ba su san waye Kwankwasa ba. Mu da muka san shi tun 1999 muke tafiya da shi up to date. So saboda haka mu ne muke da abin da zamu fada, mu ne ahalil kalam a harkar. Amma su wayannan yaran ƴan taratsi ne gaba ɗaya da yaushe ma suka fara sanin Kwankwasa, yaushe suka fara sa jahula in banda shekara ta 2010.
Wannan wani abu ne daban, zuwa kotu kuma ko kuma hukuncin kotu shi ma wani abu ne daban.
Ina gaya ma bige ce ko baka gane ba? Ai ƴan kai Kwankwasiya fa sunanta bige in baka sani ba, ka gane ko? Duk wani abu da za a yi wanda ba shi da wani amfani, a yi wani coge, a yi wani zinde, a yi yafuci, a yi wani harbin iska da haniniya, to sai Kwankwasiya. To amma yau gashi Allah ya sa gaskiya ta yi halinta, gaskiya ta fito. Saboda haka a ƙarshe muna godiya ga mataimakin gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, sannan muna godiya ga kwamishina, tsohon kwamishina na ayyuka da gidaje injiniya Aminu Aliyu Udil, da kuma zababben chairman dina na local government dina wato Alhaji Sala Kausani.
To sai dai yayin da injiniya Ahmad Rufa'ida Gumawa na jam'iyyar APC yake waɗannan kalamai, shi kuwa Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta Kwankwasa kawai shigowa yana mai cewa dukkan dan Kwankwasiya na asali dama an san shi da karɓar kaddara.
To mu ƴan Kwankwasiya a kullun sai dai mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah, a diyar da Allah ya barka ka zamanto mai gode masa. Da haka ko yanzu mu ƴan Kwankwasiya mun gode wa Allah, saboda muna matukar godiya ga dimbin masoya magoya baya waɗanda da yawan su jagora bai san su ba, excellency Abba Kabir Yusuf bai san su ba, amma suka hana idan su bacci, suka kwana suna addu'o'i, wasunsu suka yi azumin muka, waɗansu daga cikin suka sauke alqur'ani akai ta addu'o'i ba dare ba rana lailan wani haran, saboda nasarar excellency Abba Kabir Yusuf a shari'a. Amma tun daga abu yadda ya kasance, to alhamdulillah, amma fa ku sani cewar kowa ya kwantar da hankalinsa, saboda wannan kotun farko ce tribunal, akwai appeal court, sannan akwai supreme court. Da haka muna gaya wa al'umma cewar mu ƴan Kwankwasiya ba a san mu da lalaci ba, kuma mu ba makwadaita bane ba. Da haka gugurmaya nan muka fi kwarewa, anan aka san mu, anan muka iya. Kar ku manta cewar fa mu ƴan Kwankwasiya mun yi shekara 8 ba mu bi gwamnatin Malam Ibrahim shekaru ba. Wannan gwamnatin da muka kafa da hannunmu da gumin mu amma muka ga ta saude layi shekara ɗaya taktai muka fara gyara mata zama muna saita ta muka ga ba za ta yi ba muka shekara uku muna adawa gyara kayanka da wannan gwamnatin da haka mu ƴan konkwasiya mazaje ne zarata ne mu a wajen yaki anan aka san mu
watakila sai mai sauraro ya ce me yasa baya buku yi wato buku dogara ga Allah ba kun falwala wa Allah dukkanin al'amuran sai wannan lokaci
mu falwala wa Allah muke ai ba a gane mai daukar kaddara sai san da ka shiga cikin wani hali na imtihani da haka a wannan lokacin shine aka ce ba a san macito ba sai miya ta kare ai wani za su yi tunanin za a ji muna zage-zage muna sumbatu muna surutu
wannan ke nuna kenan za ku kai za ku wuce wato kotun daukar kara
ni dai ina gaya maka wannan kotun farko ce akwai ta bi akwai ta uku da haka zamu ci gaba da bin komai daki-daki kuma duk inda hakkin kanawa yake zamu iyayen mu dan magamu
Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP da haka kuma ku zo mu ƙara komawa kungiyar nan ta APC Media Forum tare da daukar kalaman Rabi Basardaune dan wannan kungiya inda yake bayyana godiyarsa ga Allah da wannan hukunci na tribunal
yau wajibi ne mu godiya ga Allah subhanahu wataala irin wannan gagaruman nasara da ya bawa al'umma jihar Kano bisa samun nasara mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islama a kotun zabe wanda tun da ma mu mun kyautatawa Allah san cewa wannan ita zata tabbata gashi kuma yau wannan alƙaliya ta zauna ta dauko rariya ta tantance tsaki-tsakin mai jajajan ta watsar da shi ta tabbatar da gari lukui mai girma gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan zai bayar dama a cigaba da yi al'umma jihar Kano ayyuka masu inganci kama aikan samar da ilimi kyauta kuma dole mai girma gwamna dama ya kudura aniya ta ciyar da al'umma jihar Kano gaba ta kowace fuska wannan ta sa muka zo mu yaba al'umma jihar Kano
ka ce tun kafin ta tabbata kun san cewa za a yanki wannan hukuncin to shin kun zauna da alƙaliya ne kun yi magana ko kuma ya
mun tabbatar da al'umma jihar Kano sun zabi mai girma gwamna Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje tun a farko saboda haka mun tabbatar da cewa a kotu ba a cin zabe ana cin zabe a filin zabe ne kotu kuma ta tabbatar da abin da ya faru shi yasa muke da kyakkyawan zaton jama'a abin da ya faru a filin zabe shi zai tabbata a kotu.
Basardaune me yasa ba za ku mayar da hukunku ku bi ba? Za su dauka ka kara fa.
Za su dauka ka kara mun tabbatar da haka duk inda kika je haka za ta tabbata. Shi yasa akwai manya-manyan jarumai waɗanda suka taimaki al'umma jihar Kano ko kuma suke taimakan al'umma jihar Kano musamman Famsek Abba Kailani. Irin waɗannan bayan Allah su ne suka tsaya suka taimaki al'umma jihar Kano ta kowane bangare suka taimaki mai girma gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje muna yaba musu muna jinjina musu irin namijin kokarin da suke dan tabbatar da inganci da zaman lafiya da kwanciyar hankalin jama'ar jihar Kano.
To ai su yancan MJ sun ci idan kun yi nasara anan akwai fa batun dala da ake tuma lamba ɗaya da ita
ita fa wannan mai shari'an an tabbatar da cewa bata taba yin hukunci an yi gaba an samu akasin haka ba saboda haka wannan hukuncin da ta yi ya riga tabbata babban makamin da suka dauka wancan wanda kike magana shine na dala tun an bar maganar wannan al'umma jihar Kano muna cin gaba da taya mai girma gwamnatin jihar Kano murna wadancan masu jajayen hullun muna zo su bada dama a ci gaba da taimakon al'umma jihar Kano
Rabi Basardaune dan kungiyar APC Media Forum anan Kano amma kallo irin na su Comrade Awolu Soja Sani Mai Nage dan jam'iyyar PDP shugowa yana mai kalubalantar wasu kalamai da yace Honorable Musa Elias Kwankwaso yayi har ma yace kamata yayi abincika
Mai girma Janar Muhammadu Buhari kullum magana yake ta yaki da cin hanci da rashawa. Ni abin da yake bani al'ajabi naji maganganun Musa Iliasu yace koran karan mu zai. Kuma abun mamaki shi ba alƙali ba. Kuma sai aka koran karan. Dan haka abin da nake tunani menene abin da ya faru? Har aka koran karan mu kuma kafin koranta jami'an gwamnati suka san za a koran wannan karan.
Kai da shi yake faɗa haka?
A gidan radio je hira kowa ya saurari abin da yace. Ka ajin wannan magana mu je magana ta biyu. Sannan abun mamaki ana zargin mai girma gwamnati da karɓar rashawa din tun da bidiyo akai. Sannan yau gashi ga Buhari sun kuma hawa jirgi na gansu sun tabi tare kuma ana zargin sa da rashawa shi kuma wancan yana yaki da rashawa da anci ya abin yake ne
to ka sani ko tambayar sa zai akan irin wannan kalamai da kuke ku ƴan konkwasiya
eh to idan ma tambayar sa zai ni ba ita ce matsala ta ba amma abinda nake so in ƙara gaya maka shine yanzu fa an bada kofa na duk wani zabe idan ya zo karka tafi kotu domin abinda ya faru shine me shari'a da bakinta ta ce ranar 9 ga wata mun ci zabe amma abun mamaki gashi a ƙarshen hukuncin ta sai ta koyi ƙarin mu hanyar da suka bi suka ci zabe na biyu kaga an koya mutane wannan kowa isannan ta ya ci zabe na biyu sannan yadda suka yi suka bi hanyar da aka soke zabe ana suka yaga wannan sakamakon zabe kaga an koya mutane su yaga sakamakon zabe dan haka ina kira ga mahukunta a yi zance na gaskiya a gyara kasar nan a gyara demokradiya wanda suka yaga wancan abu a hukunta su wanda suka ci zabe idan sun yi appeal a ba su zaben su wannan shi zai tabbatar da demokradiya ta adalci aka san haka akwai matsala a demokradiyar Najeriya
Comrade Awolu Soja Sani Mai Nage Hadimi a tafiyar injiniya Abba Kabir Yusuf mu je ga kalaman Haidar S Yarada wanda ya shigo yana mai mayar da martani ga ƴan kwankwasiya musamman kan wannan shari'a.
Alhamdulillah, gaskiya ta yi halinta kuma wannan shine babban nasara da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi a wannan kotu wacce take zamanta Amila Road. Allah ya bashi nasara, wanda Abba zai koma zaman gida dole, Abba zai koma fiyan kwankwasa dole.
Akwai fa batu na daukaka kara,
to batun daukaka kara ma ai ba za a hana mutun ya daukaka kara ba, in ya ma daukaka kara mu ne za mu yi nasara bi iznillahi, tunda mu muka ci zabe.
Taya kuka ci zabe?
A to in ba mu ci zabe ba za a ba mu,
da ku ci zabe
ai su ba za su kai ku kotu
ba. To ai shine ai tunda sun kai mu kotu kuma kotu ta bare gaskiya ta ce daga Abdullahi Umar Ganduje shine ya nasara, to ai an wuce wannan babun, yanzu sai dai mu tafi wani babun. Nagoda, yau dai ta kare tsilla-tsillarka ta kare, da kai da abokinka Shamsu Kura yau dai tsilla-tsilla ta kare, saboda haka wannan abun da kuka dauko kuke yi yau ga karshe nan, kuma ABC dai ba za mu karbe ku ba, in kuma za ku zo in ba ku jari, ni Haidar Sharada zan ba ku jari. Waccan magana
nawa za ka ba su jari?
Motoci ne,
matsayin to motoci wake da motar. Yanzu maganar da nake ma maganar da nayi akan gidan mallam ake cewa Bello Nera ne Sharada, ko mallam Bello Muhammad Sharada ne ya sa ni, ba shi ne ya sa ni, saboda haka waccan magana da nayi manya sun kira ni sun tsawatar min akan mallam ya kamata a daga mallam kafa mallam uba ne da sauransu, to mun daina wannan magana. 2023 Allah ya tabbatar mana shi a matsayin gwamnatin jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, damuna baki mugunta.
Matashin dan siyasa Haidar S Yarada dan jam'iyyar APC.
Gendala, gendala, ba shiga birni ba.
A madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa, dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai. Ahmad Rabiu Jayanda na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.